Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Far'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan rammacin ranar Litinin 30 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labarai.
An samu tsohon shugaban mulkin kamakariyan kasar Chad Hissène Habré da laifin gallaza mutane azaba a tsawon shekaru 8 din da yana mulki. An kashe jami'ai 5 daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Mali. Dakarun Iraki sun farwa 'yan ta'addar ISIS a yi Litinin da nufin sake kwace ikon garin Fallujah.
Kanun labaran kenan. To ko me yasa wasu jihohi da dama ba su iya biyan albashi a Najeriya?
Kashi 40 zuwa sama ma'aikata ne na bogi a wasu wurare ma har jarirai ana biyan su albashi.
To shi kuwa gwamnan wata jiha gargadi yayi ga barayin dukiyar gwamnatoci saboda
nima wani karamin Buhari ne a Adamawa nan duk mutum da yayi zamu kai shi magistrate court ba wani kai AFCC ba ga sata gashi an gani gururu ka tafi gidan yare.
Kuma da yake anan Amurka yau take ranar tunawa da mazan jiya ta Memorial Day, za a ji bayanin wannan ranar daga Dr. Aminu Gamawa. Kuma kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Harande na tafi da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An samu tsohon shugaban mulkin kamakariyan ƙasar Chad Hissène Habré da laifin gallaza mutane azaba a tsawon shekaru 8 din da yana mulki, an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Wata kotu ta musamman ce ta sanar da hukuncin a yau Litinin, wanda ya haɗa da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa siddin kan mutane. Haka kuma Habré da kansa ya yi wa wata mata da aka tsare fyaɗe har sau huɗu. Ƙungiyar da ke kula da keta haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, wadda ke aiki kafaɗa da kafaɗa da mutanen da Habré ya ketawa haƙƙi a wannan shari'a, ta ce wannan hukunci ya zamanto saƙo ne da ke nuna cewa shugabannin da ke cin mutuncin mutanensu su sace kuɗaɗen ƙasa su gudu domin cin duniyarsu da tsinke, to lokacinsu na zuwa ƙarshe. Habré na da alhaki wajen kashe-kashen siyasa na dubban mutane a lokacin da yake kan mulki ƙasar Chad daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990. Ya kuma tsere ƙasar Senegal bayan da shugaban ƙasar Chad na yanzu Idris Deby ya hambare shi daga kan mulki.
An kashe jami'ai 5 daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, mutum kuma guda ya jikata sakamakon wani kwantan bauna da aka yi musu jiya Lahadi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Harin ya faru ne a tsakiyar Mali yayin da sojoji daga Togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a Mali da ake kira MINUSMA a takaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin Sebari. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin a cewar mai magana da yawunsa. Yana mai cewa ta'addanci ne babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar. Sakatare janar ɗin ya jajantawa iyalan jami'an da suka rasa rayukansu wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya don gwamnati da kuma al'ummar Togo su samu sakewa a cewar wata sanarwa daga Majalisar Ɗinkin Duniyar. Wani harin makamancin wannan ranar Juma'a ya kashe sojojin Mali guda 5 tare da raunata wasu 4 lokacin da motar su ta bukan Nakiya a arewacin ƙasar, bayan da haka wasu 'yan bindiga suka bude musu wuta. Adadin dakarun wanzar da zaman lafiya a Mali da suka rasa rayukansu a fagen daga bayan irin wato harin na jiya Lahadi ya hau zuwa akalla 64, abinda ya sa ya zama mafi muni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa gani a can.
Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Iraki sun farwa 'yan ta'addar ISIS a yau Litinin da nufin sake kwace ikon garin Fallujah. ta hanyar yiwuwa garin yan ta'addar da ke da ƙarfi cikin sa kofar rago ta kursuroyi daban-daban in ji wani jami'in sojan Iraki. Sai dai a daidai wannan lokacin da ake artabin sake kwatar ikon garin ana fargabar halin da farar hula da ke zaune a Fallujar za su tsinci kansu a cikin sa. Sojan mai suna Sahaba Al-Noman ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa haka. Wani Muhammad ma da aka tuntuba ta waya a filin daga ya kuma ce kar a faɗi cikakken sunansa ya faɗi cewa ‘yan ISIS sun bibbinne bin babu mai akan tituna daban-daban na birnin sannan suna amfani da ‘yan ƙuna bakin wake. Ya ƙara da cewa sun yi wa garin Fallujah ƙofar rago sannan umarnin kawai suke jira su kutsa cikin birnin tare da hallaka mayakan da ya kira Daesh kamar yadda ake kiransa a Larabci. Wasu fararen hula guda 800 daga cikin dubban waɗanda ke cikin garin cikin haɗari sun samu tserewa daga birnin sannan ɓangaren ‘yancin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ce fararen hula na munin jin jiki.
Yau Litini an ce ƙasashen duniya da dama na cikin halin damuwa game da halin da dubun-dubatan mutanen Siriya da yaƙin da ake yi a garin Aleppo ya ratsa da su suke ciki. Yaƙin ana gwabza shi ne tsakanin rukunoni uku na mayaƙa da suka haɗa da mayaƙan musulmi masu tsaurin ra'ayi da masu saucin ra'ayi da kuma mayaƙan ISIS. Waɗanda dukkansu suke ƙoƙarin kama garin na Aleppo. Ko bayan Aleppo ɗin, yaƙin yana shafar wasu garuruwa biyu da ke kan iyakar Siriya da Turkiya. Kuma yaƙin yanzu haka ya janyo shigar jiragen saman yaƙi na ƙasashen ita kanta Turkiya da Amurka da kuma Kurɗawa. Wasu jami'an Kurɗawa sun ce yanzu haka sun buɗe wasu hanyoyi da aka toshe don ba da dama ga 'yan gudun hijira kamar 6,000 don su samu su shiga garin Afrin.
Daga ƙarshe, China ta toshe yunƙuri mai tsananin da aka yi na ƙayyade yawan dalman da ake amfani da ita cikin fenti. Wannan ya faru ne a wajen babban taron hukumar kiyaye muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a birnin Nairobi, Kenya, inda aka tunkari kamfen ɗin da wasu ƙasashe suka jima suna yi na ganin cewa an cire dalma kwata-kwata daga cikin fenti da ake amfani da shi a ƙasashen masu tasowa na duniya. China ce kaɗai ta fito ɓaro-ɓaro a ranar Juma'a ta ƙiyarda da wannan yunƙurin na ƙarfafawa ƙasashe bin wannan tsari na cire dalma daga cikin fenti. Masana sun ce dalma tana da aibi da yawa da ya haɗa da haifar da cututtuka da za su iya ɓata ƙwaƙwalwar yara ƙanana muddin suka ci ko suka shaƙi dusar fentin.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da bitar shekara guda kan karagar mulki da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi, wasu 'yan Najeriya sun mai da hankali kan gargaɗin da shugaba Buhari ya yi cewa akwai kimanin jihohi 27 waɗanda ko albashi ma ba su iya biya saboda dalilai daban-daban. Daga Abuja ga wakilin Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
27 states could not pay salaries.
Jihohi 27 ba sa iya biyan albashi, in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda wannan wani babban abin damuwa ne da ke nuna sai an yi garan bawul ga tattalin arzikin kasar. Buhari, wanda ya nanata bayanin ware wasu maƙudan kuɗi a kasafin kuɗi don tallafa matasa masu sana'o'i da mata 'yan kasuwa, ya ce sai jama'a sun ƙara haƙuri kafin shawo kan matsalolin kasar da rage dogaro ga man fetur. Saminu Azare, wani ɗan jarida ne a Abuja, da ya saurari jawabin shugaba.
Wajibi ne garan bawul a harkokin tattalin arzikin kasar Najeriya saboda talakawa su rage yawan talauci da ke cikin al'umma. Ana ruwa, ana rana, ana iska, suka taimaka domin zaben wannan gwamnati din. A yi don talaka, domin talake sun cewa lallai wannan gwamnati tana aiki yadda ya kamata.
Saminu, akwai wasu jihohi da suka fi wasu samun kuɗi kamar na Niger Delta saboda suna da man fetur, ga kuma man fetur ya shiga cikin garare. Kai kana ga ya dace a ci gaba da ba su waɗannan maƙudan kuɗaɗen?
Ban amince a ringa fifita wasu jihohi a ba su maƙudan kuɗaɗe ba, wasu kuma a bar su cikin talauci. Shi arzikin ƙasar na ai na ƙasa ne gabaki ɗaya. Akwai ƙasashe da daman gaske waɗanda wani ɓangaren ma babu albarkacin ƙasa a ciki. Duk ilahirin 'yan ƙasa ana lura da su, kowa da kowa yana jin daɗin wannan albarkacin ƙasar. Ya kamata a yi garan bawul a gane cewa arzikin ƙasa na ƙasa ne gabaki ɗaya.
Shin ya jihohi za su gyara don biyan albashin kankari lokacin da bincike ke nuna kusan kashi 50 cikin haɗari na ma'aikatan wasu jihohi da ƙananan hukumomi na bogi ne ga masanin tattalin arziki a Abuja Abubakar Ali.
In ganga ta canja kida sai ya canja. Shin ma'aikatun da ake cewa jihohi da ƙananan hukumomi ana biyan su nan sun kai wannan yawan nan? Kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi wannan tantancewa nan har an bullo an je wajen hukumomin tsaro batakallan nan da ya faru na wannan sayan makamin nan. Kaga yanzu sojoji, ƴan sanda da sauransu da su ma yanzu an je an ɗaura su akan IPPIS ɗauka binnan na hannu a tantancin cewa to jihohi ba sa yi su tabbatar ma ma'aikatan nasu guda nawa ne. Ni nake ga maman Nasiru, idan aka yi wannan tantancewa da jihohi da ƙananan hukumomi kashi 40 zuwa sama ma'aikata ne na bogi, a wasu wurare ma har jarirai ana biyan su albashi. Idan suka yi wannan magani wannan abin, gwamnonin da kansu suka rage almabazarincin da suke da yawan komishinonin da suke nadawa da yawan advisor da suke nadawa su zama musu manyan motoci. Duk wannan barnan nan idan aka daina, na yi imani za a samu kuɗin da za a biya ma'aikatu za a yi aikin jiha da local government.
Rahotanni na nuna cewa ayyukan kwangiloli sun tsaya cak a jihohi da dama, inda masu bin bashin kwangilar zamanin baya ke shiga office suna bin kafa. Kasuwanni kuma ga kaya da ɗan ƙaran tsada, ga azumin Ramadana ya karato, inda dama ko ba ma wani ƙalubale akan samu tashin farashin kayan masarufi. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, har yanzu dai kan wannan bita ta kasancewa shekara guda basu gadan mulki, wasu gwamnonin jihohi su ma dai sun bayyana irin ƙalubalolin da suka fuskanta, ciki har da jihohin Adamawa da Taraba da Sokoto da Kebbi. Bari mu fara da shiyar Adamawa. Sanusi Adamu, gare ka.
Abin da ya sa kenan kagan kullun na kuka cewa a bani zaman lafiya ba mutane aiki. To in ba zaman lafiya abubuwan da yawa ba za su tashi ba.
Duk mutum da aka kama shi ya saci kuɗin gwamnati a ɗaure shi kawai. Neman wani ƙaramin Buhari ne a Adamawa nan. Duk mutum da ya yi za mu kai shi Majestic Court ba wani kai AFCC ba. Mu ma muna da alƙalai a nan. Ga sata ga shi an gani kururu ka tafi ka je gidan yari.
Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku kuka soma ji da takwararsa na jihar Adamawa Senator Muhammadu Umaru Jibril Labindo ke magana kan irin kalubale da suka fuskanta yayin da suke cika shekara guda da jan ragamar mulkin jihohinsu. Matsalar tashe-tashen hankula da jihar Taraba ta yi fama da su shekara ɗaya da ta gabata, in ji gwamna Darius Dixon Ishaku, shi ne babban kalubale da ya fuskanta wajen haɓaka harkar noma, raya yawon shakatawa da bunƙasa haƙar mu'addinai domin kaucewa dogaro kan kaso da jiha ke samu daga gwamnatin tarayya wanda ya zo daidai da manufofin shugaba Muhammadu Buhari.
Na mai da hankali na kan su ma'adine da na noma, kuma na yi ma shugaban kasa alkawali cewa 10% a cikin abubuwan da ana sha na tea a Najeriya za mu iya mu ba Najeriya.
A jihar Adamawa kuwa, gwamna Senator Muhammadu Umaru Jibril Labindo ya ce baya ga matsalar rage kaso da jiha ke samu daga gwamnatin tarayya domin aiwatar da ayyukan rayawa da biyan albashin ma'aikata, akwai tawawushe dukiyoyin jiha. Ya ce ba zai yi kasa gwiwa ba wajen yaki da cin hanci da rashawa.
Dama irin cin hanci da rashawa nan daga local government ake na fara jam kunnin su, irin suna tsammani da za a ba su haƙƙin mutane su je su gina gidaje su sai motoci su yi aure, to wannan ya zama tsofaffin labari ne. Neman wani ƙaramin Buhari ne a Adamawa nan. So za mu yi gaskiya kuma za mu yi mutane adalci. Duk mutum da ya yi za mu kai shi Majestic Court ba wani kai AFCC ba. Mu ma muna da alƙalai a nan. Ga sata ga shi an gani kururu ka tafi gidan yari. Ƙasar nan ba arzikin da Allah bai mana ba, amma domin wanda Allah yake ba su position su je su rike position yau su ne suke barna kuma a zauna kawai ba wani abin da aka yi musu.
Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Duk da yake da alama wasu 'yan Najeriya sun karbi uzurin gwamnatin Najeriya dangane da yanayin tattalin arziki da tsananin rayuwa da ake ciki, lamarin da ya fi ɗaukar hankalin jama'a a jihohin Sokoto da Kebbi shi ne zargin rashin zama da yawace-yawace da kuma halin ko-in-kula na gwamnonin jihohin biyu, musamman a daidai lokacin da ake bitar shekara ɗaya ta jam'iyyar APC a kan kujerar mulki.
Sunana Yusuf Haruna Rashid, Sadaunan Gondi. Don waɗansu sun zo kawai sun bi ƙura an zaɓe su, kuma sun manta da waɗanda suka zaɓe su. Yanzu shekara guda an kai, wata shekara biyu kenan za a fara neman kujerun nasu. To waɗanda aka ga cewa sun yi dacewa su yi musu aiki, su yi aiki ga talakawa, to su talakawa za su zaɓe.
To sai dai a wani babban taron zantawa da talakawa a bikin ranar demokuraɗiyya a birnin Kebbi, gwamnan na jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya yi ƙoƙarin wanke kansa da kuma gwamnatinsa.
Ba za a rasa haka ba, ba za a rasa irin wannan zargi ba. wani zai ga ba a yi sauri ba wajen kyautatawa. Na farko dai burinmu shine duk wani dan jihar Kebbi mu haƙi haƙin shi.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal na daga cikin gwamnonin da ake zargi da yawan tafiye-tafiye, lamarin da shi kansa bai musanta ba.
Mutanen jihar Sokoto ba su saba da ganin haka ba, sai yau an waye gari an ga wannan gwamna, yau ka ji shi nan, gobe ka ji shi can, gata ka ji shi can. To wannan ba ni ne na kawo kaina wannan yanayi ba. Babu tahiya wadda nake cewa gashi na dauki jikata na tahi don in je in huta. Tahiyoyin nan babu inda suka hana mu ruwa gudu. Gwamnatin jihar Sokoto tana tafiya daidai.
Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaishe ku, bari mu kuma dawo nan Amurka, inda yau take ranar tunawa da sojoji mazan jiya, ko Memorial Day da Turanci. Na tuntuɓi wani wanda ya lakanci siyasa da zamantakewar Amurka, wato Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard da ke birnin Boston, don yi mana ƙarin bayani game da wannan rana ta Memorial Day, sai ya ce.
To wannan rana ana kiranta ranar Memorial Day, wato hutu ne na gwamnatin tarayyar Amurka, kuma wato dukkan Litinin ta ƙarshen watan Mayu ana ba da hutu saboda tunawa da sojoji da suka mutu a wajen yaƙi domin kare Amurka. Kuma wannan abu ne da yake da tarihi, kuma an kasan suna ɗaukan tarihi da mahimmanci sosai sosai. Akwai yaƙin basasa da aka yi tsakanin arewaci da kudancin Amurka a shekarar 1861 zuwa da 65, yadda Amurkawa kusan sama da 600,000 suka rasa rayukansu. To bayan wannan yaƙi ne sai aka ce ya kamata a samu wata rana da za a tuna da waɗanda suka ba da sadaukar rayuwarsu wajen yaƙi da ya shafi wato sojojin Amurka da suka rasa a wajen yaƙi.
To kenan Dr. A iya cewa ware wannan ranar na daɗa jaddada wato kishin ƙasa tsakanin jami'an tsaron ƙasar da sauran 'yan ƙasa?
Musamman saboda dan bikin da ake yi shine ana kai ziyara makabartu. Akwai makabartu na musamman da aka na kafa a nan Amurka, yadda sojoji kawai ake binnewa a wannan gurin. Kowane soja da ya mutu akwai sunansa da ranar da aka haife shi ya mutu da kuma ranar da ya mutu da kuma mukaminsa. Wato a wannan rana da yawa za ka ga sun sayi fure, wato fulawa kenan, sun kai sun ajiye domin girmama wa'annan waɗanda suka rasa rayukansu wajen kare ƙasa. Haka din ya sa wato mutane na kishin da kuma goyon bayan musamman sojoji da jami'an tsaronsu.
To shin Dr. a rana ita yau aka musu albishir musamman su jami'an tsaro game da abin da ya shafi makomarsu a jin daɗin rayuwarsu da kyautata ayyukansu da makamantan haka?
Wato a irin rana kamar ta yau akwai shugabanni na siyasa da kuma shugaban ƙasa da sauransu suna yin bayanai na musamman musamman ganin cewa ita wannan ƙasa ta shiga yaƙi ya kokuka da yawa tun bayan wannan yaƙin basasa, kuma 'yan ƙasa da yawa sun rasa rayuwarsu. Suna ganin cewa hanyar da tafi dacewa wajen ganin cewa an goyi bayan 'yan ƙasan kuma sun yi kishin ƙasa har sun shiga aikin soja har sun kare ƙasarsu shine zamanto cewa ko suna raye ko sun mutu an yi girmama su, an yi kimanta
su. Soja ba bakun a gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin hunku.
To Dr. Aminu Gamawa kenan na Jami'ar Harvard da ke birnin Boston ya yi bayani game da ranar Memorial Day ta tunawa da mazan jiya a nan Amurka. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da la'asariyar yammacin Litinin tare da fatan kun wuni lafiya. A jiya Lahadi ne 29 ga watan Mayu, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya cika shekara ɗaya da hawa kan karagar mulkin ƙasar. Al'umma da dama na ganin cewar ba adalci bane idan aka fara bayyanar da gazawar shi da wuri haka. Wasu na ganin cewar ya kamata 'yan Najeriya su yi mishi uzuri har ya ƙara wasu kwanaki nan gaba. Hakan ya sa mun nemi babban mai taimaka ma shugaban ƙasar a harkokin matasa da ɗalibai don jin irin shirye-shirye da suke da shi ga matasa a ƙasar baki ɗaya. Alhaji Nasiru Adahama ya yi jawabi akan ƙudurorinsu da dama da yawon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Abinda hakan ke nufi shine al'umman Najeriya su kasa kunne su ji abubuwa da ya faɗa da kuma sa ido don ganin an aiwatar da abubuwan da ya faɗa nan da zuwa ƙarshen wannan shekarar. Domin samun akasin hakan a ƙarshen shekara kuwa zai bayyana ma 'yan Najeriya wata alamar tambaya ga mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku jama'a.
Sannan akwai kulawa ta musamman ta harkar lafiya. Office ina yayi shiri kuma yayi nisa da yadda mai girman shugaban ƙasa a tabbatar da an zo da irin asibitoci na tafi da gidanka wanda ake ce da su mobile clinic. Makarantunmu da muke da su zaka ga idan ka je ka gani musamman ba wai secondary ba, nan wani secondary ba mu a ga maganar su. Na gaba da secondary ne zaka je ka ga irin waɗannan asibitoci, amma asibitocin ba su da ingantaccen kayan aiki da magungunan da su kansu ɗaliban idan suka zo za su samu taimakon gaggawa na kulawa da lafiyar su. To akwai wannan shiri da ake da shi kamfanonuwa da kuma masana da aka zo aka shirya za su zo su kula da harkar ɗalibai na samun waɗannan asibitoci na tafi da gidanka. Sannan ɗalibai mun zo musu da shiri na musamman daga office ina, wato abinda ake cewa student discount card. Za ka ga kasashen da suka ci gaba akwai katin da ake amfani da shi. Ɗalibi idan ya zo zai sai abu kamar misali a naira ɗaya, idan ba ɗalibi ba ne zai siye shi a naira biyu ko kuma naira ɗaya da cilin biyar. Ana so a ba wa ɗalibi wani kulawa ta musamman a matsayinsa na ɗalibi na yadda zai riƙa siyan abubuwa kai ya zo daidai da wanda ko ya riga ya zama mai zaman kansa ne ko kuma daman a wadace shi. To duka waɗannan abubuwan ɗalibai za su zo za su gani a ƙasa wanda za a yi su.
In na fahimce ka yanzu, ganin cewar duka zayyana waɗannan abubuwa da suka zamana ayyuka ne da suka rataya akan ofishin nan naka na mai ba mu shugaban ƙasa shawara a harkar matasa da kuma ilimi, to akwai wani tsari da ita gwamnati take da shi wanda yake na kyautata jin daɗin su malamai waɗanda su kuma idan ba an kyautata jin daɗin malamai ba duk wani abu da ake nema a samu wajen jin daɗin ɗalibai ba za a iya cin mishi ba? Wani irin tsari kuke da shi wajen inganta jin daɗin malamai?
To ai da mun ka san ko lokacin da aka fara maganar mutum 1500 da za a dauka ai ba ce ake ɗalibai za a dauka ba, ai kaga a harkar malamai aka fara cewa za a yi. Saboda duk ilimin da kake so ka bayar kafin mutum ya zama ɗalibi ai sai an koyar da shi, to ba zai samu ingantaccen ilimin ba tare da ka samu wannan kulawar ba. Wanda kulawa a wajen wa zaka samu nan wanda zai koyar da kai? Malaman duk da dai ba layi na bane na gaya maka cewa ga abin da aka tsara musu, amma a gwamnatince malamai akwai shirin da aka yi musu kuma ana tanye musu. Na farko kulawa da albashinsu shine mafi abin da yake damun kowane malami, kuma wannan ma zaka iya cewa kowane wanda mai yake ma'aikaci. Kulawa da albashinsu da duk wata walwalarsu wacce za ta taimaka musu su samu wani ƙarfin gwiwa na jin daɗin samun damar koyar da ɗalibai. Gwamnati tana da shiri akan abin da za ta yi musu akan wannan. Wannan tabbas su kansu hukumar kula da jin daɗin malamai sun tabbatar da wannan, kuma gwamnati ta yi nisa akan wannan matuƙa da gaske.
To yanzu za a ce zuwa yaushe mafi akasarin ɗalibai a Najeriya za su fara ganin ayyukan nan a ƙasa su fara cin gajiyarsu, daga nan zuwa kamar watanni nawa ko sati nawa za a ce kenan?
To ai abubuwan da aka bijiro da su ba za a iya ce maka wai nan da kaza ba. Abu ne kowanne za a zo maka da shi daki daki. Amma yanzu tunda Allah ya subhanahu wa ta'ala ya sa shi mai girma shugaban kasa bayan kulawa da yi da dubawa da kasafin kuɗin kasa ya saka hannu, dama ai kusan wani abubuwan abin da yake kawo jinkiri a kai kenan. To daga abubuwa sun fara fita cikin watanni da kanan zuwa ƙarshen shekara, matuƙa da gaske za a ga abubuwa canji musamman a harkar ɗalibai zuwa kuma shekara mai zuwa. Amma dai a wannan shekarar da muke ciki in Allah ya suwa daga kanan zuwa ƙarshen shekarar nan ɗalibai za su ga abubuwa matuƙa da gaske wanda za su amfana.
Za a iya ɗaukan kamar ɗalibai da suke kamar makarantun primary da makarantun secondary za su samu wani tallafi daga ita gwamnati wanda ya shafi a ce yanzu kamar siyan littattafai ko kuma a ce ɗinka uniform na ɗalibai?
kwarai da gaske akwai wannan shirin, matuƙa da gaske akwai. Ai banda ma tsarin ciyarwa da za a yi musu, wanda waɗansu gwamnonin ma za ka ga sun fara na yadda za ka taimake su ka ciyar da ɗalibai musamman na primary ko na secondary misali. Akwai shiri da ake da shi wanda ma tana an yi nisa ma wajen tallafawa yara mu ƙanana wanda suke makarantun primary da littattafai da jakunkuna da uniform da makamantansu. Kuma abin da zai baka sha'awa shine tsarin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da shi. Duk abubuwan da za a bayar, kamar misali takardun littattafai ko jakunkuna ko wani abu, ya ce ba wanda za a kawo su daga waje bane. Matasan da muke da su a Najeriya su ne za a ba wa damar su je, kamar misali dukawanmu da muke da su a arewacin Najeriya da kuma ɓangarurruka daban-daban wanda ake harkar dukanci. Idan an yi jimar fata an yi kuma maimakon a tafi a je a kai ta waje ko kuma a ibi ta kai aji ibi abin da za a iba nata wanda ake yin jakunkuna da su a fita da su waje sannan a kawo mana jakunkunan da waje mu siya. A Najeriya za a yi jimar, a Najeriya za a wanke ta a yi mata komai, sannan 'yan Najeriya matasa dukawa su ɗinka jakunkunan su saƙata sannan kuma a siyarwa da jama'a a iya Najeriya. Kuɗin su yawo matasa su samu aiki, sannan abubuwan da zai tallafa wa tattalin arzikin ƙasar bai fita daga ƙasar Najeriya ba a ciki yake.
Al'umman Najeriya kada a shagala, wannan saƙon cika shekara ɗaya ne akan karagar mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daga fadar Aso Rock a birnin tarayya Abuja. Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiyarmu ta musamman ga babban baƙon namu, Alhaji Nasiru Adahama, babban mai taimaka ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a harkokin matasa da ɗalibai. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don Mozambikewa, kai kokarin neman sani don kanka.
To a gaishe ka, sai kuma mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku kamar yadda muka yi alkawari ba saboda wasu dalilai. Yanzu kam ga Sarfilu Gumal da labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, an samu tsohon shugaban mulkin kama karyan ƙasar Chadi Hassan Habre da laifin gallazawa mutane azaba na tsawon shekaru 8 ɗin da yana mulki, an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Wata kotu ta musamman ce ta sanar da hukuncin a yau Litinin, wanda ya haɗa da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama, laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa siddin kan mutane. Haka kuma Habre da kansa ya yi wa wata mata da ake tsare da ita fyaɗe har sau huɗu. An kashe jami'ai biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, wani mutum ɗaya kuma ya jikkata sakamakon wani kwantan ɓauna da aka yi musu jiya Lahadi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Harin ya faru ne a tsakiyar Mali yayin da sojoji daga Togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a Mali da ake kira MINUSMA a taƙaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin Savere. Dakarun Iraki sun farwa 'yan ta'addar ISIS a yau Litinin da nufin sake kwace ikon garin Fallujah ta hanyar yi wa garin da 'yan ta'addar ke da ƙarfi cikin sa kofar rago ta kusurowi daban-daban, in ji wani jami'in sojan Iraki.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Usman Kabara da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya tayi gabatarwa, da Julie Resurrection wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu Mr. Bones, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan murnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.